أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ya haɗa mu a yau Juma'a 7 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya daidai 7 ga watan Maris 25 miladiya. A wannan majalisa namu mai albarka da muke karatu, muna kokarin fahimtar littafin Allah mai tsarki. Allah ta'ala ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati, ka tuna musu yayin da Ubangiji ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan sanya khalifa a ban ƙasa. Qalu, zai waɗannan mala'iku suka ce ataj'alu fiha, yanzu za ka sanya a cikin doron ƙasa man yufsidu fiha, wanda zai ɓanna a cikinta. Wa yasfiku dima'a, kuma ya zubda jini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, alhali mu ga muna yi maka tasbihi gami da gode maka da kuma tsarkake ka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu, Allah ta'ala ya ce ni ina sanar da abin da ku ba ku sanar da shi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ta'ala sai ya sanar da annabi Adam sunaye baki daya. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika, sai ya bijar da wannan sunaye zuwa ga mala'iku. Fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula, sai Allah ta'ala ya ce ma mala'iku ku labarta min sunayen waɗannan ababe. In kuntum sadiqina, in gaskiya kuke yi. Qalu, sai suka ce subhanaka, tilki ya tabbata gare ka. La ilma lana, ba mu da wani wata masaniya. Illa ma 'allamtana, sai abin da ka sanar da mu. Innaka lalle kai antal alimul hakim, kai masani ne alhakimu mai hikima. Qala ya adamu anbi'uhum bi asma'i, Allah ta'ala sai ce ya kai annabi Adam labatar da su sunayen waɗannan ababe. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, a lokacin da annabi Adam ya sanar da su sunayen waɗannan ababe. qala sai Allah ta'ala ya ce musu alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ashe ba na ce muku ina sane da abinda yake koyi a samai da kasai ba gaibi na samai da kasai wa a'lamu ma tubduna kuma na san abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma abinda kuke tunta kuna koyewa a jiya mun yi kusan mun fassara abubuwa da muhimmai da suke da alaka da idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a dida mun sami tambayoyi gami da ana cewa khalifatullahi ko ba fada ishara kadan muka yi to insha Allah zamu bukari bi wata kan wannan aya din sai mu ci gaba da karatu masalan da ake son aka tambaya da kuma za a ji ta cikin karatu insha Allah ta'ala Allah ta'ala anan yana cewa idh qala rabbuka lil mala'ikati a lokacin da ubangiji ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle zan sanya wato wani khalifa a ban kasa na al'ard da yawa daga cikin malamai abin da yafi inganci a maganar su shine al'ard ana maganar doran kasa duniya baki daya sabanin ruwayan Abdulrahman ibn Sabit da yake cewa ana maganar ardu makka da kasar makka baki daya saboda daga ita ce qural karnai al qariyu amma abin da yafi inganci a maganar malamai shine wani ana maganar ma dai wato duniya baki daya Allah ta'ala ya ba annabi Adam amanan ya gudanar da duniya ya wannan da addini a ban kasa kuma yayi siyasa mai adalci a doran duniya da alama haka shine Allah ta'ala kafin nan da ma magana duniya yayi Allah ta'ala yana cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kafin nan magana duniya baki da yayi saboda haka yafi dacewa da yace inni ja'ilu fil ardi khalifa idan ana magana duniya da aka fara magana akan ta yace khalifa muka ce zai zama fa'il ne bi ma'ana fa'il ko bi ma'ana maf'ul wato idan kace khalifa zai iya zama abinda kake magana shine wanda zai zama khalifan Allah ta'ala a ban kasa kamar yadda wasu daga cikin malamai suka zaba wanda zai wato wanzar da umarnin ubangiji ya tabbatar cewa an bi ubangiji sau da kafa a cikin duniya da ko ko ya zama al khalifa na fa'il bi ma'ana wato maf'ul al makhluf kenan wanda wato zai zama wato zuriya za su dinga wato mai gurbin sa idan wani ya mutu wani zai mai gurbi in wani ya mutu wani zai mai gurbi al khalifa ko zai iya dauka bi ma'ana fa'il ma'ana cewa annabi adam zai wato mai gurbin wanda suke rayuwa a dacin a duniya kamar aljanu kamar da muka tarwaya jiya wasu daga cikin malamai kamar Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi sun fassara al khalifa anan da ma'anan al amir as sakin wanda zai raya duniya da duka dai wannan ma'anan zai iya shiga ciki ba da wani wata matsala amma dai abin da ya kamata a gane wataƙila shi mai tambayar yake son ya abin nan a cikin Qur'ani dai ba a sami inda aka ce khalifancin nan da aka ba annabi Adam khalifatullahi ne ba a samu ba akwai ruwaya da ya zo a Qur'ani a cikin hadisi da aka ce khalifatullahi amma dai a cikin Qur'ani ba a sami wannan ba Allah ta'ala dai inda yayi magana khalifa la kadira ya kawo shi kalmar ce baki da ba annabi Adam kare aka yi magana khalifa ba shi kashi annabi Dawuda ubangiji ya ambaci wannan inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sanya ka khalifa a ban kasa wanda zai kiyaye addini kuma ya kiyaye wato lamarin duniya da mutane saboda haka shi lafazin khalifa ya kunshi hukunci tsakanin mutane da gaskiya saboda kaga anan ya zama tilas khalifa ya zama yana komawa zuwa ga abinda ubangiji ya saukar na shari'a sa akan harshen annabawansa wajen kiyaye addini sannan kuma ya kunshi wato hukunci kamar yadda maslaha ta duniya ta hukuntar wanda wannan shine ake kira siyasar duniya a gina shi akan adalci da maslahohi to wannan shine abin da shi Ibn Sa'd ke magana cewa Allah ta'ala ya sanya annabi Adam khalifa ay al-amir as-sakin wato wanda zai raya duniya din wato zai raya ta da kiyaye addini da kuma kiyaye lamarin duniyar mutane shi lafazin khalifa din a cikin Qur'ani in an duba za a ga ubangiji ya kawo lafazin khalifa idajan isa khalaif da ma'anar cewa wato ƴan adam za su dinga mai gurbin juna Allah ta'ala yana cewa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard wato suna za su dinga mai gurbin su idan wani ya zo wani ya tafi wani ya zo wani ya tafi amma ba ana maganan wato niyaba wai ya wakilci ubangiji ba niyaba wato idan makofin ubangiji kamar yadda wasu ke tsammani niyaba wannan ba ta ce wakala ba niyaba shine a ce galibi aka ce niyaba ko kuma khilafa sai in ba shi wanda ake wakilta din aka mai gurbin nasa in ba shi sai a samu wani wanda zai kuma hukuncin sa kamar manzo Allah baya nan sai a samu Abubakar kaga manzo Allah baya nan to wannan kaga ya zama khalifatul rasul kenan ba khalifatul lahi ba wannan shi da malamai wasu daga ciki suke cewa wannan ita ce asalin ma'anar khalifa din annabi Musa san da zai tafi ni kaji wajen ubangijin sa sai ya ce ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin kaga a lokacin shi ba baya nan da shi da malamai suka tafi zuwa ga cewa shi khalifa din da kamata a ce khalifatul lahi ba sai da ce khalifa a shugaba kawai wannan shine ra'ayi na da yawa daga cikin malamai insu an-nawawi kamar yadda ya zo a ce al-azkar insa wannan kuma shine muka ce zabin ibnu taymiya da kuma al-majlis ibnu kathir dan da wasu daga cikin malamai kuma sun ce za a iya cewa khalifatul lahi da ma'anar za a iya cewa khalifatul lahi da ma'anar wato wanda zai zama ya wato wanzar da umarin ubangiji a zalkasa wannan shine zabin ibnu jarir at-tabari kuma ko da an duba manyan malamai sun faɗa haka din kamar ibnu abi zal al-qayrawani mai risala ne yazo wannan gaba sai ya ce wa khalifatu fi ardihi annabi adam khalifan allah ne a wato duniyar sa a kasan sa doran kasa akwai hadisi wanda mai tambaya yace ya kawo ne yazo a cikin musnad babu ahmad da sanadi wanda imam al-albani da al-arnaut sun hasana shi daga huraifa manzo Allah yake cewa fa idza ra'aita yawma idhin khalifata allah fil ard falzamhu idan kaga a wannan rana wato khalifan Allah to wato kala zunci shi to wannan wato ila wani zai fahimci cewa ya halatta a ce khalifatul lahi da to amma dai wannan iya da irin tashi ma'anar so irin Ibn Taymiyyah da suka hana cewa kana ce khalifatul lahi khalifan Allah a ban kasa saboda suna cewa khalifa ba zama khalifa sai in babu wanda ake aka mai gurbin nashi to kaga ubangiji shi ma koyaushe yana nan koyaushe shi yana nan wato alhayyu ne baya mutuwa rayi ne baya mutuwa da haka suke ganin bai kamata a ce al khalifa ba manzo Allah yake cewa wallahu khalifati fi kulli mu'min Allah ta'ala shine khalifa na gami da kowane mu'minai wannan manzo Allah yana magana lokacin baya wasu abubuwa na jarabawa da zai iya samun mu'minai sai ce wallahu khalifati fi kulli mu'min a cikin sahih muslim manzo Allah ya kara cewa allahumma anta al khalifatu fil ahli wal mal kai ne khalifa a dukiya da kuma iyalai saboda kai lokacin baka nan kai tafiya saboda sai Ibn Taymiyyah suke cewa to kaga nan wannan shine wato abinda asalin lafazin khalifa ke magana dan haka kace khalifatul lahi to shi ubangiji shine baya nan ko yaushe ubangiji yana nan yaushe ubangiji yana nan akwai riwaya da ake da shi kamar yadda yake cikin musnad Imam Ahmad yana rubutawa daga Musa ibn Daud al-Qadbi daga Nafi' ibn Umar al-Jumahi daga Abdullah ibn Abi Mulaika Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa an taba ce ma Abubakar Siddiqu ya khalifatullah ya khalifan Allah sai Abubakar yace ana khalifatu Rasulillah ni khalifan manzon Allah ne wa ana radin bihi wa ana radin bihi ni na yadda ga man khalifan manzon Allah ma ba khalifan Allah ba zahirin wannan kaga Abubakar yake wannan kalma din da wani isnadin akwai dacewar isnadin Ibn Abi Mulaika bai wato riski Abubakar Siddiq ba sai dai yana da wani kebanci na musamman da shi da iyalan Abubakar Siddiq zai iya zama wannan riwaya ta tabbata saboda haka dai abin da yafi inganci a wannan maganar shi tafsiri in zaka ce khalifatul lahi akwai ta yadda zai iya zama ma'ana ce karbabbiya za a iya karba shine ma'anar da su Ibn Jarir al-Tabari suka kawo akwai ta inda kuma zai iya zama kuma wannan makaruhi bal zai iya ma zama haramu kamar yadda wasu suka amfani da shi a ma'ana wata take ba mai kyau ba idan mutum ya amfani da ita khalifatul lahi yana nufin wato ya sharrafa shi wannan khalifa din tashrifan wa takriman wato ka danganta wannan khalifa zuwa ga ubangiji yanda kake ce ba mutum bawan Allah yanda kake ce wa dakin Allah saboda ka girmama shi ka karrama shi to wannan ma'anar babu da shi wannan ma'anar babu da in al-rasu ibn jarir al-tabari wannan ma'anar suka tabbatar wajen suka ce wannan khalifatul lahi suna maganan khilafa ce da aka danganta ma ubangiji tashrifan wa takriman wannan bai da laifi ko kuma ka danganta mu jama'a sai cewa ubangiji shi ya ba shi mulkin kamar yadda masaki kace amirul lahi to shi ba kace khalifatul lahi saboda takwinan ne wa tasirin ubangiji ne shine ya kasantar da mulkin ya zo hannun wannan bawa Allah to wannan ma'anar babu laifi duk da abin da yafi inganci shine ka zo da kalma wacce take ba mai hashe da mu ba amma a wannan kalma ma ka kawo ba wato wannan babu laifi wannan shi za ta kifa a nan hadisi ko zai ba da manzo Allah ya ce idza ra'aita yawma idhin khalifata Allah amma idan in kuma wato aka zo ana nufin cewa shi wannan khalifa shine wanda ke wanzar da wato lamarin ubangiji a ban kasa to shi ma wannan ma'anar ma'ana ce wacce take babu laifi. Amma shi Ibn Taymiyya da sauran malamai a fursa suke inkarin wannan ma'anar saboda daga baya an sami wasu wanda wato suka koma suna ba da Khalifatullah ba ga wata ma'ana daban. Ibn Arabi da wasu daga cikin masu cewa kowa kowa Allah nan ne. To su daga baya sun koma suna cewa wato Khalifatullah shine wanda yake da wani niyaba sugura. Wato ya zama yana kwafin makafin Ubangiji. Zai zama wato shi Ubangiji kam duk wasu sifofinsa shine ya zuba ga wannan bawan nasa Khalifa wanda ake kira Khalifa. Saboda haka shi ma zai zama yana da wani hasa'is na rububiyya ko uluhiyya. Duk abin da aka ga yake shi ma Allah yi. To haka wannan su ma'anarsu ma'ana ce ta ilhayi ta fadara da kaucewa daga asalin abin da wato malamai suke akai na tabbatar da cewa akwai Ubangiji akwai wanda akwai kuma mahaluki. Akwai mai halitta akwai kuma wanda aka halitta. To amma su in suka ce Khalifatullah abin da suke magana shi wani mutum ne da ya tattaro su hukun Ubangiji baki ɗaya a kansa. Suna kiran wannan abin niyaba sughra ko kuma khilafa sughra. Amma shi Ubangiji shi ne kuma wato babban. Saboda haka idan ka ga ya yi to shi ma shi Ubangiji ya yi wannan aikin. Kamar yadda dai su wannan masu cewa kowa kowa Allah nan ne suke faɗa. Saboda haka a irin wannan mazhar wannan haramun ne mutum ya ce Khalifatullah. In aka samu wannan. Allah ta'ala ya sa wanda ya yi wannan tambaya ya fahimci yadda tafsirin magana da yake. Allah ta'ala yake cewa inni ja'ilu fil ardi khalifa. Zan sanya wato khalifa a kan ƙasa. Malamai suka ce wannan akwai dalili na nuna cewa Allah ta'ala ya halicci annabi Adam saboda ya raya duniya ne ba saboda ya zauna a aljanna ba. Wannan shi ma wata ma'ana ce da ya kamata a gane. Za ka ga yanzu ayin ana cewa da ba dai Iblis ba da ya zauna a aljanna. Wannan ma'anar gaskiya ce. Saboda Ubangiji bai kaddara annabi Adam zai fito daga aljanna ba sai ta hanyar abin da Iblis zai mishi na wasuwasi. Amma dai da matan Ubangiji ya kaddara annabi Adam ba aljanna ne zai karshe rayuwarsa ba. Allah ta'ala ya halicci annabi Adam saboda wato rayuwa a ƙasa ne ba saboda rayuwa a aljanna ba farfaɗa bari ba. Me nuna mana haka saboda cewa inni ja'ilun fil ardi ba fil janna ba. Zan sanya khalifa a doran ƙasa. Wannan malamai sun faɗi haka cewa wato zaman da annabi Adam ya aljanna ba zama ce ba ta dindindin ba. Zama ce ta temporary ta wani lokaci. Ubangiji ya riga ya kaddaro dama ƙarshen al'amarinsa ko kuma galibin ma rayuwar nasa zai yi ne a doran ƙasa. Duk da Allah ta'ala ya sanar da mala'iku tare da kuma Iblis din a ciki, ya sanar da su cewa zai halicci annabi Adam, kuma ya sanar da su cewa a zuriyar wannan bawan Allah za su yi bannan a ban ƙasa. Ya riga sanar da su wannan. Sai kuma amma Ubangiji ya koye musu ya shi wannan annabi Adam abinda Ubangiji zai ba shi na tsarinsa za a samu annabawa manya. Irin manzon Allah, irin annabi Ibrahim, irin annabi Nuhu, irin annabi Isa, irin annabi Musa. Allah ta'ala bai gaya musu wannan ba, kuma gaya musu irin abinda za a samu a cikin zuriyarsa na manyan bayin Allah da wanda suke da matsayi babba a wajen Ubangiji ba. Kawai dai Ubangiji ya gaya waɗannan mala'iku cewa zai sanya khalifa a kan ƙasa. Wannan to matsayi ce, wannan matsayi ne. Amma kuma sai ya gaya musu sai dai tare da haka za a samu a cikin zuriyarsa wanda za su kawo kangara, su banna, su zub da tini, su kaza, su kaza, su kaza a cikin wato wannan doron ƙasa din. Alaman wannan Ibn Taymiyya ya yi wannan maganar cewa Allah ta'ala ya kaddara ma annabi Adam zai rayu ne a ban ƙasa ba wai a cikin aljanna baki ɗaya ba, sai dai kuma ya kaddara ba zai fita daga aljanna ba sai ta hanyar saba masa. Wannan shi ne abin da Ibn Taymiyya ya faɗa a cikin fatawa mazhabin 8 shafi 191 zuwa 93. Kuma wannan shi ne abin da za a fahimta a hadisi da ya zo a cikin sahihaini, hadisin Bukhari da Muslim, cewa annabi Musa wata rana ya je wajen annabi Adam sun haɗu sai yake zargi annabi Adam cewa antal ladhi akhrajta an-nasa min al-janna bi dhanbika wa ashqaytahum, kai ne wanda ka fitar da zuriyar ka baki ɗaya daga aljanna ka mai da su suka tsiyace. Qala Adam, sai annabi Adam ya ce ya Musa antal ladhi safaka Allah bi risalati wa bi kalami, kai ne fa wanda Ubangiji ya kaga wannan ya gajanta ku na annabi Adam. Wato sai yake ce masa antal ladhi istafaka Allah bi, kaga shi zargi sai fara yi. Amma shi sai ne fara wato tuna masa ni'imar da Ubangiji ya masa. Antal ladhi istafaka Allah bi risalatihi, kai ne wanda Ubangiji ya zabe ka da annabtansa wa bi kalami da kuma maganar sa, gani da Ubangiji yake yi da kai. Sai ce ataluni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani, shin zaka da zarge ni akan wani abin da Ubangiji ya riga ya kaddara a kaina kafin ma ya halice ni. Au qaddarahu bi kalamihi au qaddarahu alayya qabla an yakhluqani, wannan shakka ne rawi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى sai annabi adam ya ce annabi musa da hujja ma dan wannan maganan zaka zarge ni akan abin da ubangiji ya kaddaro mun shine wato ya zaka zarge ni kan abin da dama can ubangiji ya alcinni da rayuwa a doran kasa Allah saboda Allah ya ce inni ja'ilu al-ardha khalifa ya kuma zaka zarge ni kan wani laifi da nayi shi ubangiji ya kaddaro nayi din kuma duk da haka mai kaddara mun tuba kuma duk wanda ya tuba kaka kan bai da zunubi ne sai zaka daga nan annabi musa ya sakankance ya sallama ma annabi adam ya zama wato ba shi da hujjar zai kara gaya masa wannan yana hujja ce take kara nuna cewa annabi adam Allah ta'ala ya halice shi ne saboda rayi a duniya ba saboda rayi a janna ba zaman shi a janna wani tamfiradi ne na wucin gadi ne aka sa shi ubangiji a ilimin sa da ya koye ya san cewa annabi adam zai fita sai dai kuma fitan dalili shine wato iblis ya biye masa wannan waswasi din wannan ma'azar kuma shi tace wannan dalili dai da al-hasan al-basri malami tabi'i ya kara nanatawa kamar da Ibn Abi Hatim al-Razi ke rawatawa da sanin sa zuwa ga Khalid al-Hadda yake cewa sa'altu al-Hasan na tambaya al-Hasan al-Basri ya Aba Sa'id ya Abu Sa'id Adam lis-sama'i khuliqa am lil-ard annabi Adam an halje shi saboda rayuwa a doran kasa ko saboda rayuwa a janna a sama qala sai yake cewa amma taqra'u al-Qur'an amma ka kanta Qur'ani ne inni ja'ilu fil ardi khalifa ay Allah ya ce inni ja'ilu fil ardi khalifa bal lil ardi khuliq Allah ya halice shi saboda rayuwa a ban kasa saboda haka annabi adam da aka halice shi dama ta ubangiji ya halice shi zai rayuwa a ban kasa ne to amma dai zaman shi aljanna zama ce ta wucin gadi kuma ubangiji ya kaddara sanadiyar fitar sa sanadiyar ce ta wannan waswasi da shedan zai masa saboda haka ya halatta ababi na takeici irin abin da shedan ya miji na makirci mai ce wato shedan ya yi sanadiyar fitar daga aljanna amma kuma wannan baya ne kuma dama can ubangiji bai ga kaddaro cewa annabi adam zai fita zai rayu a cikin aljanna zai rayu ne a wajen aljanna ba dama can ubangiji ya riga wato ya kaddara cewa zai rayu ne a wajen aljanna sai Allah ta'ala ci gaba da cewa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima sai mala'iku suka ce zaka sanya a cikin doran kasa ne man yufsidu fiha wanda zai banna a cikin wannan doran kasan wa yasfiku dima kuma ya zubda jini wannan magana daga mala'iku suka yi kamar da muka ce sun fada ne saboda tattaunawa da ubangiji da neman ubangiji ya kara musu ilimi sai da wannan ma ubangiji ya kara musu ilimi ba wai sai suna musu tsauri ido ba sannan kuma sai kwadayin abin da suke yi na ubangiji su ma ya sharrafa su da wannan amana da zai bayar dan sun san cewa akwai tukunci a wannan amana na rayuwar duniya da ubangiji zai ba annabi Adam saboda haka su ma suke neman ubangiji ina ma a sai su ma su zai ba wannan wato amana din malamai sun bambaci lalle guda biyu ne sa mala'iku suka faɗi wannan magana da suka yi wa ubangiji dalilin farko shine Allah ta'ala ya sanar da su wani ilimi ne sai kuma ya koye musu wani ilimi ilimin da ubangiji ya sanar da su shine wato waɗannan zuriya na wannan bawan Allah da Allah zai halice shi za su koma suna yin hasara da juna za su koma suna kashe juna za su koma suna banna a ban kasa Allah ya sanar da su wannan in ji wasu daga cikin malamai Allah ya sanar da mala'iku cewa wannan annabi Adam zan halitta a ƙasansa za a samu da za su daga waɗannan laifuka amma ubangiji ya koye musu cewa kuma Allah annabi Adam za a sami zaku daga annabawansa za a sami manyan waliyansa wanda ubangiji zai keɓance su da wahayi da kuma ibada ubangiji ya koye musu wannan shine dalilin na farko da malamai ke faɗa dalilin da sa malaiku suka faɗi wannan magana to meye ko meye hikima da kuma zai sa ubangiji ka riga kasancewa abin da ka kaddara musu za su yi banna a ban kasa to meye dalilin da zai sa za a ba su ɗan farko ba a jale su kawai wannan shine dalilin farko wannan shine magana da Hasan al-Basri da Qatar ibn Ja'amah as-Sadusi da kuma wasu daga cikin malamai kamar yadda za a samu wannan ruwaya da sai yi ingantattu zuwa ga su al-Tafai na sun da wato Ibn Jarir al-Tabari da kuma Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi Qatada ko kuma Hasan al-Basri yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamun qala al-Hasan innal jinna kanu fil ardi wa yasfikuna ad-dima ko kafin nan Hasan yake cewa inna Allah 'allamahum 'ilman Allah ya sanar da mala'iku wani ilimi ne wa tawa anhum ilman kuma ya koye wani ilimin wa lam ya'lamu shi mala'ikun bu sani ba fa qalu bil ilm alladhi 'allamahum da suka tashi suka ba ubangiji amsa gini akan ilimin da ubangiji ya gaya musu fa qala sai Allah ta'ala ya kara ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ai ina sanar da abin da ku ba ku sani da shi wani rabin ilimi ya ka ba ku san cikakken ilimin ba قال الحسن جاسن yake cewa innal jinna kanu fil ardi la tanwatu an sami azmu aban qasa wa yasfikuna dima kuma suna zuba jini walakin ja'ala Allah fi qulubihim an dhalika sayakunu fa qalu bil qawli alladhi 'allamahu sai wato sai ubangiji ya sanya a cikin zukatan wadannan malaiku sai da su cewa su ma wadannan zuriyar annabi Adam zasu wannan bannan sai suka fadi wannan dalilai da suka gaya wa ubangiji cewa to me yake banda zaka sanya wannan zuriyar banna daga baya a ban kasa wannan kuma yace ma'anar da shi ma kanshi tsakar ibn Abbas da suke maimaitawa kamar yadda a cikin tafsirin Abdurrazzaq As-Sana'ani da kuma tafsirin na Ibn Abi Hatim Ar-Razi wannan shine dalili na farko to sai kuma dalili na biyu da ake ruwaitowa shine abinda makanta jiya ruwaya daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Al-Hakim An-Naisaburi ke fitarwa da kuma Ibn Abi Hatim Ar-Razi suke fitarwa da tanya Abu Muawiyah Al-Barid daga A'mash daga Bukair ibn al-Akhnas daga Mujahid cewa da can akwai bandul jani a doron duniya da shiga da ubi kafa a cikin annabi Adam to daga baya suka dinga yin banna sai ubangiji ya ba ya aiko dunduna na mala'iku cewa su yake su suje su tike su su daina rayuwa a cikin doron duniya su koma suna rayuwa a cikin tsibirai na ruwa saboda haka daga ciki ne ma wasu daga cikin malamai suke cewa shi Iblis yayi saura to wannan ruwaya ta tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas sai dai ingantacce sai dai Ibn Abi Shayba a cikin ruwaya Al-Hakim An-Naisaburi shine yake cewa daga Abdullahi dan Abbas amma zuban sa Ali ibn Muhammad At-Tunafisi shi yake cewa daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As to duka dai malamai suna cewa Mujahid ya ce daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As sai dai Al-Barbiri yana cewa akwai magana wanda suke cewa bai ji daga gare su ba amma dai daga cikin malamai suna tabbatar ba to ruwaya ce daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As ko kuma daga Abdullahi ibn Abbas duka dai wannan ruwaya ce da ta tabbata zuwa gare su ko dai daga cikin su ruwaya ce mai isra'ili da ruwaya ruwaya ce wacce take an same ta ne daga wato jira'il reports ake da shi zai iya zama daidai zai iya zama kuma ba daidai ba sai dai kuma zahirin qur'ani kamar yana wato goya ma wannan ra'ayin baya saboda abin da zai sa ka fahimce wannan ra'ayin nasu ra'ayi ne da yake goya ma qur'ani ke goya mushi baya to ai wannan shine zai zama cikakken ansa da yasa malaiku za su faɗi wannan dalili cewa za ka sanya wannan zai banna a ban kasa ne to ashe za ka san suna da wato experience a baya suna da wani masaniya wata masaniya cewa da ta taɓa samun wasu halittu da suka taɓa yin banna a ban kasa sai suke gudun kar a maimaita haka su suna da experience wato suna da su aka tura ma suka yaƙi waɗancan mutane da haka suke cewa kana sake maimaita wannan to kuma cewa kuma da suka ji cewa ubangiji ya ce zai bada amana ta wannan raya doron kasa din sun san cewa wannan amana ce da ubangiji ya zaɓa mai yin ta sai da ubangiji ya zaɓa da haka su suke ganin to su cancanta a ba shine suka ce wala an yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka su suna ganin tunda su suna da bautan Allah ba sa saba mushi su ne a haƙu wato ya zama an basu wannan amana din sai ya zama sun wato gudanar da duniya da abin da yake mafi cancanta abu da ita shine bautan Allah da kuma in saba masa amma Allah ta'ala sai ya cika shi da cewa inni a'lamu ma la ta'lamu ina sane da abin da ku ba ku sani ba Ibn Abi Hatim Ar-Razi da Al-Qamari suke rubutawa da Qatada yake cewa wato alima Allahu annahu sayakunu min zalika al-khalifa wa rusulun wa anbiya Allah ta'ala abin da ya koyi shine ya san cewa za a samu azzazan wannan bawan Allah annabi Adam za a samu manzali za a samu annabawa wa qaumun salihun qul a sami wasu mutane na gargaru saboda haka to kaga wannan wato daraja ce da ubangiji ya koyi musu su ma kuma sai kuma su suke neman wannan daraja din suna tsammanin annabi Adam shi ma bai samu wannan darajar ba tunda da in daraja ce ta bautan Allah to annabi Adam yana bautan Allah kuma za a samu manzanni a tare da shi a azansa za a samu annabawa za a samu salihan bayi saboda haka duk abin da kuna tunciya da bautan Allah to shi ma a cikin azansa akwai masu bautan Allah in kuma kuna tunciya da ilimin da ubangiji ya baku to kuma ubangiji ya bashi wani ilimi ma da ya tsara ku kuma saboda haka wannan yana nuna cancantan annabi Adam da abin da wato Allah ta'ala ya masa baiwa na wato khilafa da doran kasa sai Allah ta'ala ya cigaba cewa wa 'allama Adam al-asma'a kullaha sai annabi Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunaye baki daya wannan wasu malamai suka ce dan ana maganar al-musamma ne ba al-asma ba al-asma wani lokaci ana iya cewa musamma ko al-asma misali in aka ce wannan littafi ne in aka ce wannan littafi ne wataƙila littafin ka ji da kai a suna amma baka san me ake kira da littafin ba saboda haka wataƙila su malaiku su san abin a suna amma ban san menene asalin me ma'anar sunan ba sai suka ce kaga a nan Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam musamma ne ba wai lafazan kawai ba wasu kuma suka ce wannan shine zafin ashiqiqi yake cewa wannan shine wato zahirin abinda wannan ayan ta faqala anbi'uni bi asma'i haula ai ubangiji sai da ya nuna musu da ya nuna musu ashe kaga ba wai musu abubuwan bane meye kaza sunan kaza meye sunan kaza meye sunan kaza shine musani wannan shine zafin ashiqiqi amma abdurrahman ibn nasir sa'idi daga cikin malaman zamani yake a wannan duka guda biyu za a al asma'i wal musamma da sunayen da kuma su masu masu sunayen in kofi ne to da sunan kofi din da kuma meye kofin azu Allah baka shi mu daki ne kofi to daga Allah ta'ala ya ga ma Annabi Adam wannan wannan wani sunaye ne Allah ta'ala ya ga ma Annabi Adam malami suna da maganganu guda uku wanda suka shahara malamai magana guda biyu suka shahara na uku su bai shahara ba maganar farko shine wato Allah ta'ala ya sanar da Annabi Adam sunayen komai da komai da Allah ta'ala wato ya sa a ban kasa a doran kasa dabbobi masu masu rayuwa a ban kasa dan Adam wasu malamai suka ce ma har zuriyarsa wannan asuddi haka yake ta wannan riwaya daga Abdullahi dan Abbas sai da riwaya ce munqati'a wa tikita sai isnadi bai tabbata zuwa gare shi ba ibn abi hatim ar-razi at-tabari sun wato abin da yake mishi sheda daga Abdussalam ibn Harb al-Mulai daga Asim ibn Quraid daga Sa'id ibn Ma'bad daga Ibn Abbas shi ma dai bai riski Abdullahi dan Abbas ba yake cewa allamahu isma as-safhati wal qidr ya sanar da shi wato karamin tukunya da babban tukunya duk ubangiji ya sanar da shi yace qala ana tabi Abdullahi dan Abbas wannan yace allamahu isma as-safhati wal qidr sai yake cewa qala na'am hatta al-faswata wal fusayyah hal al-faswata al fusayyah al-faswata al fusayyah wata kila Abdullahi dan Abbas yana wata wani nau'i ta kunya wanda ake kiran alfaswa a wannan lokaci din saboda wasu suna ta kokarin cewa wai meye ma'anar alfaswa din har suna da rai yaya cewa bai da ma'ana a kai ba sani ba kai ba sani ba abin da aka sani Abdullahi dan Abbas shi ne tukunya alfaswa shi ne wato fusayya shi ne tasgiri din kamar a ce kofi da dan kofi tukunya da yar tukunya shi ne har wannan ubangiji ya san da Annabi Adam eh wasu daga na ga wani clip na wani dan shi'a ya dinga dariya kamar zai yi hawaye wai wannan alfaswa da alfasayya ba ta da wani ma'ana sai face ma dai sai a ce sai dai a ce wai abinda mutum ke yi na rihi wanda fara kara ita ce ta ci fasaha kenan saboda haka to wai me ma'anar wannan kamar suna sun kawo wani abin da bai da wani ma'ana a riwaya ba a an kalbu asalin zahirin riwaya tumbin Abdullahi dan Abbas aka yi har karamin tukunya da babban tukunya sai ce har alfaswa da alfasayya yace duk wannan ya sani to ko yana magana rihi ba dai duk wannan wani abu ne da wato dai ina maka cewa daga Adam ya san komai ko dai alfasu tana magana rihi din ko kuma tana magana wata wani tukunya wata tukunya ce wata take ana kiranta da wannan suna a wannan lokaci din wanda mu ba mu sani ba duk da wannan isnadin akwai jahala kamar da nace to amma dai ana rawaito wannan daga Mujahid daga Sa'id ibn Jubair majal al-Majra Abdullahi dan Abbas sun faɗi wannan ma'anar kuma ana rawaito daga kasar Ibn Da'amatu Sanusi kan cewa wannan ita ce ma'ana da Allah ta'ala wato sunayen da ubangiji ya sassara da Annabi Adam sunayen abubuwa da dama wanda su kuma mala'iku Allah ta'ala bai ga musu wannan sunayen ba sai magana da biyu shine abinda wato ibnu jarir al-qabri yake rawaitowa daga Yunus ibn Abdul A'la daga Abdullah ibn Wahab daga Abdullah ibn Zaid ibn Aslam yake cewa Allah ta'ala ya sanar da Annabi Adam sunayen zuriya sai baki daya wato har mu dinna wato kamar Annabi Adam ya san sunayen bike wato in ya ga mu zai ce wane 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 wannan shine ra'ayi ba hadisi bane wannan is ra'ayi ne kawai wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn Zaid ibn Aslam daga cikin manyan malamai masu tafsiri haka ya faɗa shi fahimta sa kenan kuma sunni ya hikaito wani abin da wato ya hikaito wannan ma'anar daga Abdullahi ibn Abbas sai dai ruwaya ce da'if ya saboda ibhami ba san waye ga mishi ba wannan ra'ayi na biyu gaskiya akwai nazari a cikin sa akwai abun dubawa a ce Annabi Adam ya san duk sunayen zuriyarsa kamar yanzu da Annabi Adam dai Allah zai dawo da shi duniya zai ga sunayen wannan ra'ayi akwai nazari abin da zai ƙara nuna maka cewa wannan akwai nazari shine abin da Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad dinsa da Imam Tirmidhi da Al-Hakim An-Naisaburi ta hanyar Shab ibn Sa'd daga Zaid ibn Aslam shine baban Abdullahi ibn Zaid ibn Aslam baban shi to hadisin baban shi yana masa dadi daga Zaid ibn Aslam daga Abu Salih Zakwan As-Samman daga Abu Huraira maza Allah yana bada labarin cewa Annabi Adam Allah ta'ala ya tsinkaye da shi zuriyarsa ya tsinkaye da shi zuriyar sa rayukan zuriyar sa baki da dukkan ubangiji ya nuna ma Annabi Adam daga nan kuma sai ya hango wani sadauki sai ya tambaya ubangiji ya ubangiji wane ne wacce nake hange sai yake cewa sai Allah ta'ala yake ce masa wannan sunansa da Annabi Dawud wani Annabi Dawud ne da yace to shekara nawa zai yace zai shekara 40
afwan zai shekara 60 sai shi ba kara mu shekara 40 daga cin shekaru na wannan isnadin sai sai ne hasan saboda insham ibn sa'ad insham ibn sa'ad didda wato raunin sa amma ruwaya da yake daga zaid ibn aslam abu da yana cewa huwa athbatu an-nas fi zaid ibn aslam naka ruwaya ce tabbatacciya to kaga idan shi abdullahi ibn zaid ibn aslam yana cewa wai an sanar da shi duka sunayen zuriyar sa kuma waye to me yake sai ya tambaye waye wancan ai da ga annabi annabi da bai hango bai gane shi ba bai san shi ba inda ubangiji ya san da shi wannan da kaga baya bukatan tambaya saboda haka wannan wato ra'ayin tana da rauni ra'ayi na uku shine ra'ayin abin da ake rawata daga wani malami bawan Allah na kashi Muhammad bin Shami wato wannan riwayan tana cikin tafsirin na Ibn Abi Hatim Ar-Razi yana rawatowa daga Ahmad Zubairi Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair daga Hasan ibn Salih ibn Hayy daga babansa Salih ibn Hayy daga wani mutumi Muhammad bin Shami yana cewa allama adama nujum Allah ta'ala ya tsara da annabi Adam yaya zai dauki shiryarsa daga taurari kina wannan abinda wato wannan abu yake magana kenan wallahi kamar Allah ta'ala yana cewa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtaju biha fi zulumat al-barri wal-bahr to Allah ta'ala ya san da shi wannan yadda zai sami wato hanyoyi da zai shiryar da kansa yace ga gabas da kusuran yamma ga wai Allah ta'ala abin da ya san da shi kenan wannan yoshi al-asma din da rubuci ya sa ya ga mishi wannan shara'in shi ma ra'ayi ne mai rauni dama shi ma wanda ya wannan magana na ma ta kokari in ga wai wayayi ba shi kuma din shami din ni ne ban dace na gane waye shi ba kuma wannan ra'ayi ne mai rauni mala'iku da ga musu ina ne gaba sina da yamma alhali gaba da yamma da ina ne da duniyoyin baki saurari su suke zama cike kira malanta kai wannan ra'ayi ne mai rauni kawai wato ana dai kokarin ijtihadi dai Allah ta'ala ya saka samu malamai ladan ijtihadin su amma dai wannan duka wato ra'ayi ka ne ra'ayi masu rauni Muhammad ibn Jarir al-Qamari a cikin tafsirin sa shi ya tabu cewa Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen duriyar sa ne da kuma sunayen malaiku kaga dai sunayen duriyar sa hadisi nan da muka rawaito da muka kawo na musallai ba Muhammad da sunan Tirmidhi hadisin da ya ba wato annabi Dauda tautan shekara 40 yana yin wannan ra'ayin raji sannan kuma sunayen malaiku to koda ka ce saboda malaiku sun yi yawa ba san sunayen su baki daya ba amma shi mai sunan ya san sunan sa ba zai wahala wato wannan ilimin wannan sunan ya kubuce ma majmu'in malaikun baki daya amma ka ce ya kubuce ma daidaikun su to amma duka su bai kamata ce ya kubuce musu ba wannan ra'ayi ne Ibn Jarir al-Qamari shi ma ra'ayi ne mai rauni a ce kawai wai sunayen malaiku ne kawai haka Allah ya ga su kuma san sunayen ba wannan haka ra'ayi ne mai rauni Jibril ya san sunan sa Jibril Mika'il ya san sunan shi Mika'il Malik ya san sunan shi Malik wannan duk ya san kowa ya san sunan shi saboda haka wannan shi ma bai zama shine ra'ayin da yake daidai ba sai dai da yawa wasu malamai suna rinjaye da ra'ayin farko ra'ayin su Abdullahi ibn Abbas ra'ayin su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da ra'ayin su sauran malamai irin wannan su Abu al-Aliya da sauran su akan cewa wannan Allah ta'ala sanar da shi suna yin abubuwa ne baki daya to shi kansa wannan dai kaga dai ruwaya ce kawai wato ake da ita ba wai kaci ne ba daga bakin wanda baya ƙarya ko kuma wanda baya kuskure abinda ni ya fi bayyana mun ubangiji yayi ibhamin waɗannan sunaye yayi ibhamin waɗannan sunaye saboda ba shari'ar mu sanin su shari'ar mu ta dogara da ita kai da sai mun san su ba babu wani amfanin ka dace sai ka sani abinda yake kaida wajen malamai na qawaid tafsir suna cewa ma abhamahu Allah ta'ala fala yahtaju ilayhi al-ibad wannan ka'ida ce duk abin da ubangiji ya koye bai faɗa waye shi ba ko sunan ba to wannan haka bukata ne dan da kana bukata da ubangiji ya ga mu to amma dai abin da yake tabbas ya kamata mu gane shine waɗannan sunaye suna da alaka da darajar da saboda wannan ilimin ne ubangiji ya dauka ka annabi Adam akan mutane ya kamata mu kula da wannan wannan sunaye da ubangiji ya ga ya san shi da annabi Adam ya da alaka da khilafan nasa in kuma muka koma muka kalli ita ma'anar wannan khilafa din zaka ma'anar khilafa shine wato ya kiyaye addini ya kuma kiyaye kuma ya kuma wanzar da siyasa ta adalci a kan ƙasa to tabbas wannan sunaye da ubangiji ya ga ya san da annabi Adam tana da alaka ne da wannan abin da ubangiji ya wato dauka annabi Adam akan shi saboda haka abin da yafi shine Allah ta'ala ya san da annabi Adam sunayen abubuwa da suka nuna cancantar sa akan wato mala'iku wajen wato bashi khilafanci na duniya tsaron duniya da kuma raya duniya da zai yi da bautan Allah ta'ala Allah ta'ala sai ya tara musu tsakanin ilimi da aiki, su suna yin aiki da kuma dan ilimin da Ubangiji ya basu, amma Ubangiji shi kuma sai ya basu ilimi wanda ke ya zanta nasu tare da kuma shi ya tarayya da su wajen bautan Allah shi kuma. Saboda haka abin da ya fi al'azhar a nan, abin da Ubangiji ya sanar da Annabi Adam, ya sanar da shi ma'ana ne na abin da yake ikhlasi dan zata mun Allah ta'ala addini ne a ban kasa, da kuma tsaye da wato siyasa ta adalci a ban kasa, da kuma abin da yake zama ma'anan gaskiya a labarai, da kuma ma'anan adalci a hukunci, da kuma ta yanda wannan tsarin da zai kai ki zuwa ga wato ya tike zuwa ga gaskiya da kuma adalci din, wannan shine wahayi na Ubangiji. Sai Allah ta'ala ya tabbatar wa mala'iku cewa to ku wannan da kuke cewa ku ku fi cancanta, to ga shirayen aiki a cikin duniya, kuma akwai masu aiki masu ibada kamar da kuma kuke ibada, sannan kuma Allah ta'ala ya kebance shi da ma'anoni na sanin ya zai tsantsanta ma Allah wato bauta, sannan kuma yaya zai yi hukunci hukunci na adalci a ban kasa, domin wannan shi take ma'anar khilafa din. To ita ce ta ga kamata a ce ta zama ma'anar abin da Ubangiji ya sanar da Annabi Adam, amma ba wai sunaye kadai ba, dan sunaye kadai gundarin sunaye wannan ba zai zama wato wata mankaba wata daraja akan Annabi Adam ba, dan ka san suna kawai suna wadan mujarrad manan kaga bai zama daraja ba, amma ya zama sunaye akwai yana da alaka da wata ma'ana, wata ma'ana ce wannan sunayen da Ubangiji ya sanar da shi, ma'ana ta ikhlasi, ma'ana ta iqamatu siyasatin adila fil ardi, ma'ana ta wato in yayi hukunci in yayi magana magana shi zama gaskiya, in kuma yayi wato hukunci hukunci zama adalci, wata matakalimatu rabbika sidqan wa adla, ma'ana ta wahayi da Ubangiji zai dinga saukar ma wannan bayin Allah ta'ala da shi da zuriyarsa, wanda ta hanyar nan mutum zai san cewa wato Allah ta'ala ya riga ya zabe shi. Wannan shine abin da Ubangiji ya sanar da Annabi Adam, a iya abin da ni ya bayyana mun wallahi ta'ala a'lam. Allah ta'ala ya cewa wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ta'ala sai ya sanar da Annabi Adam sunaye baki daya, kuma aradahum 'ala al-mala'ika, sannan kuma sai ya wato bijirar da wannan sunaye ga mala'iku. Fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, Allah ta'ala ya jefa kalubale ga waɗannan mala'iku cewa wato kulabarta mun sunayen waɗannan abubuwa in kun zama masu gaskiya, kasancewa kuna ganin cewa ku ka bi cancanta, ku je ku a baku wannan amana ta raya duniya a ban kasa, ta raya wato doran kasa da bautan Allah, to idan kuna ganin ku ka bi cancanta tunda kun ce wala hamdu sabbika bi hamdika wa nuqaddisu laka, to ku bani labarin waɗannan abubuwa, ku bani ilimin waɗannan abubuwa, saboda haka Allah ta'ala sai je ma musu wannan kalubale. To mala'iku nan da nan da sun san suna su tsakanin da Ubangiji babu wato keka shi kasa, babu girman kai, sai suka ce qalu subhanaka la ilma lana, suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana, babu da ilmi illa ma 'allamtana, sai ilimin da ka sanar da mu, innaka antal alimul hakim, kai din masani ne alhakim kuma mai cikakken hikima a lamarin sa. Nan akwai girman sha'anin waɗannan mala'iku, yana mala'iku koda sun yi wani abu na kuskure, na kuskure sun kuskure ma Ubangijin su, to kuma yayin da suka tuna nan da su dawo wajen Ubangiji kuma, kaga nan da nan suka dawo wajen Ubangiji suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, suka cika shaida abinda saboda shi ne kuma ya bibita Annabi Adam akan su, saboda ilimin sa da yake da shi da kuma girman hikimar sa, da abinda kaga yayi akwai yalwa ani a hikimar Ubangiji, akwai wato gamsarwa da hujja gamsasshiya da dukkan aikace-aikacen da Ubangiji yayi, saboda haka sai suka kuma da ilimi zuwa ga Allah ta'ala. Wannan kuma yana nuna maka cewa mala'iku jita ana cewa su ma'sumai ne, ba ta saba ma Allah, to wani irin isma ake magana, ana iya samun mala'iku su zama wato suna da wato Allah ta'ala ya ba su abinda za su iya jin cewa su ma suna son su ƙara kusanta kansu da Allah ta'ala, saboda kaga wannan wani abu ne da aka ba su sun yi ma Annabi Adam ghibba akan shi, ghibba shine wato suna yin ina ma ina ma su aka ba, me yasa suke son wannan, saboda su ƙara samun matsayi da zai ƙara kusanta su zuwa ga Ubangiji. Ba shi kaga wannan, to kuma wannan abin da suka yi kaga ai Ubangiji ga shi har ya zarge su, yana cewa inni a'lamu ma la ta'lamu, wato shi kaga kishiyan mafi daidai ne, duk da ba za a ce sun yi kuskure kai tsaye ba, to amma kishiyan mafi daidai ne, abin da ya fi daidai shi ne su faɗa abin da su mai da ilimi zuwa ga Allah ta'ala kuma su sallama, to amma tunda Ubangiji ya ba su dama sa iya cewa wani abu, shi ke suka tofa albarkacin bakin su, sai kuma ya zama ba su dace ba. Wannan yana daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa da mala'iku suka zama sun kushe ma wato zuriya Annabi Adamu a kai. Akwai abubuwa guda biyu kamar yadda aka sani muka faɗa a wasu lokacin kacika, cewa mala'iku ba su yi ma zuriya Annabi Adamu uzuri ba saboda shi, na farko shine wannan magana cewa za su zuba jinin nan da hasara za su dinga yi tsakanin su da juna mala'iku sun kushe ma wato zuriyar annabi adam akan wannan kamar da riwaya nan ta Abdullahi dan Abbas suke nunawa sai magana ta biyu shine daga lokacin da abin ya zo faru daga cike sai kuma wannan tunanin da yazo ya tsasu daga baya suka tuba kuma sai wani kada dawo musu kamar yin wannan inda wato idan muka zo insha Allah wajen mutum umma ta shi ya kai wa mulki Sulaiman wajen mas'ala ta Harut da Maruta insha Allah za mu kawo wannan kai da su ba wato bil adam wannan uzurin ba har ubangiji ya ji hawo suwa idan nasu kalu mana Allah ta'ala sai yake cewa qala ya adam sai ce ya annabi adam anbi'hum bi asma'i ka gaya musu wadannan sunayen wadannan abubuwa falamma anba'ahum bi asma'i a lokacin da ubangiji da annabi adam ya gaya musu wadannan sunayen qala sai Allah ta'ala ce alam aqul lakum ashe ban ce muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard na san gaibin samai da kasai wannan ka duba ka gani Allah ta'ala zai yi magana idan yayi magana mala'iku su bashi amsa in yayi mala'iku sun bashi amsa ya ƙara yin magana in ya ƙara magana annabi adam ma yayi magana ashe kaga a cikin maganar da ubangiji yake yi kamar yadda muka sha fada akwai rigayayye akwai askaci akwai asabiq akwai annahi ubangiji yana yin magana duk lokacin da ya ga dama kuma idan ya ga dama maganar ubangiji ba wai magana ba wani abu ne na tunani ba kaga aka ce qala ya adamu anbi'um falamma abahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard kaga wannan magana ce in an wato har malaiku za su fada in ya fada in sun fada shi ubangiji ya fada musu sai kaga a ce ubangiji maganar nasa tana sabantuwa wato abin da zaka ji muna yawan maimaita wannan saboda a kasan nan kusan duk wanda ka ganshi a babin tafarki sunna yake ba ko ma yana abin tafarki sunna bai za ya karatu ba to zaka samu ana samun wato tirkaniya wajen tabbatar da wannan sifata magana da ubangiji hatta wasu daga cikin wanda sai dangata kasa da sunna al-tafassir suka wallafa da sauransu zaka ana samun matsaloli wajen tabbatar da sifan musamman magana da zaka ji muna kun yi fada mun ƙara maimaitawa don a fahimci wannan matsalar baki daya Allah ta'ala ta cewa a'lam ma tubduna wa kuntum taktumun na san abinda wato kuke koyewa da kuma abinda kuma kuke bayyanawa da kuma abinda kuke koyewa wannan Ibn Jarir al-Tabari yake cewa wadannan ayoyi idan an lura a ciki akwai ƙara tabbatar da annabtan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ƙara tabbatar da annabtan sa yake cewa wa fi hadhihi al-ayati thalatha al-ibra liman i'tabara wa adh-dhikra liman idh-dhakar yace a cikin wadannan ayoyi guda uku da muka karanta akwai wato abin izina ga mai daukan izina wa adh-dhikra akwai wa'izi liman idh-dhakar ga wanda wato ya wazantu wal bayan kuma akwai bayani liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya ta fahimta aw al-qasma wa huwa shahid amma abda'ahu Allah ta'ala dhikruhu fi ayi hadhihi al-qur'an min tayyib al-hikam a cikin abin da ubangiji ya sanya yasa a cikin qur'anin nan na wato zurfin hikima Allah ta ta'jizu an awsatil al-sin wanda wato harshe ba zai iya wato sifantawa ba wadhalika anna Allah ta'ala dhikruhu ihtadda fi hali nabiyhi ala man kana bayna dhahranayhi min yahudi bani isra'ila bi itla'ihi iyahu min ulumil ghaib allati lam yakun ta'ala dhikruhu itla'a 'alayha min khalqi illa khassa ibn jarir al-tabari yake cewa saboda anan Allah ta'ala ya tsinka ji annabi Muhammad labarin abin da faru a farkon halitta na annabi Adam ya kuma gaya musu fillan labarin nan wanda ba zai yi ubangiji ya tsinka da wani bawan Allah wannan labarin ba sai in ya zama kebantacce ne a wajen sa walam yakun mudrakan ilmuhu illa bil imba'i wal ikhbari ba yanda za a mutum san wannan ilimi sai ta hanyar wato wahayi da za a masa da kuma labari za a mishi litaqarra indahum sihhatu nubuwatihi saboda wato gaskiyar annabta manzara ta tabbata a wannan aya wannan labari da annabi Adam mazala ya bada labari na annabi Adam a Qur'ani wannan tana nuna wato gaskiyar annabtan annabi Muhammad wa ya'lamuna anna ma ata'um bihi fa min 'indi kuma su san cewa duk abin da suka ji manzo Allah ya zo musu da shi to daga Allah ta'ala ne wa dalla fi ala anna kull mukhbirin khabaran amma qad kana aw amma huwa ka'in kuma wannan yana nuna cewa duk wani wanda zai faɗi wata magana game da addini abinda ya kasance ko abinda ya kasance a baya ko abinda ya kasance nan gaba mimma lam yakun mimma amma huwa ka'in mimma lam yakun wa lamma ya'ti bihi khabar wa lam yuda lahu ala sihhatihi burhan wannan bai da wani wahayi da zai ƙara da zai wato goya ba kansa baya ko babu wani dalili da ya samu na ilimi kan mutu kawilun ma yastawjibu bihi min radd al-uquba to yana fadan abin da zai gadar masa da hukuma da ta ubangiji duk wani da zai zo ya fada magana da ya faru a baya ko a addini ko a harkan duniya ko abin da zai faru a gaba ba shi da wani dalili ɗaya daga cikin biyu ko dai yana da wahayi ko kuma yayi wani bincike kafara da yaji cewa lalle wannan abu zai faru ko ya riga ya faru to yana wato daukan makansa gamban abin da zai jawo masa fushin ubangiji ne saboda kaga ashe a wannan aya tana tabbatar da gaskiyan annabtin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana zama durna kware da gaske ga duk wani wanda yake yin magana game da ubangiji ba tare da ilimi ba duk wani wanda zai ce kaza halal ne kaza haram ne kaza akwai lada kaza babu lada kaza zai shiga aljanna wanda ba zai shiga ba wanda kaza zai yi wani in dai ba shi dalili a qur'ani ko sunna to sai dan yayi bincika ne ya shiga cikin zuciyarsa kenan to kun ga babu zai shiga cikin zuciya ba to kaga ina zai samu kankari yake ne shashi ba dake yi kuma Allah ta'ala ya riga ya hana wannan yana cewa wala taqul lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram daftaru ala allahi alkadhib banda wannan ayoyi tare da haka akwai wasu daga cikin darussa da Imam As-Sa'idi ya ambace su yake cewa a wannan ayoyi akwai nuna wato falala na ilimi yace wa fi fadilatul ilmi min wujuhi a ciki akwai wato nuna falalan ilimi ko kuma kafin nan ma yake cewa wa fi anna al-'abda idha khafiyat 'alayhi hikmatu llahi ta'ala yace a wannan ayoyi akwai nuni zuwa ga cewa bawa idan wani abu ne hikimar Allah ta koye masa fi ba'd al-makhluqat wal ma'murat asashin abinda Allah ta'ala ya halitta ko a lamarin da ubangiji ya kaddaro فالواجب عليه التسليم واجبي gare shi wato ya sallama kalima Allah ta'ala ga gayyace ce shi bai yadda ba wannan kaga wannan shine abinda malaikun da suka yi yayin da aka gaya musu cewa na san abinda muku sani musu kamar da ilimin zuwa ga wurin Allah ta'ala sana abu nabi yace wa fihi fadlatul ilmi min wujuhi kuma wannan yana nuna falalan ilimi ta fuskoki da dama daga ciki anna Allah ta'arrafa li malaikati bi ilmihi wa hikmatihi wa minha Allah ta'ala ya nuna wato girman sha'anin sa da ilimin sa kaga wannan yana nuna wato girman sha'anin ilimi kuma wa minha anna Allah arrafahu fadla adama daga ciki kuma akwai nuna falalan annabi adam da Allah ta'ala yayi bil ilmi shi ma wanda ilimi ne wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi kuma yana nuna cewa ilimin da za a aiki da shi to shi ita ce mafificin shi ne mafificin sifa da mutum zai wato sifanta da shi duk kasancewa abinda mutum zai rika yi na bautan Allah mutukar baya gina wannan bautan akan ilimi to wannan akwai usuli kware da gaske kuma ana gudun ma kata zaman masa wato gamu a ranar gobe kiyama sai ce wa minha hada wannan zamu zo gaba insha Allah zai fadi a wajen sujjada da akai ma wato annabi Adam wadannan sune wato hikimomi da Allah da malamai ke fada game da wadannan ayoyi da muka baro su na ilimi da Allah ta'ala sharafa annabi Adam akan su ba su muku cikin ke ko lokaci ya zo to kan ci fara ayi na
وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
to sai Allah ta'ala ya cigaba da cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama da kuma tana musu a lokacin da muka ce wa mala'iku ku fadi ku sujada ga annabi adam fa sajadu sai suka sujada illa iblisa sai iblis aba yaki wastakbara kuma ya girman kai wa kana min alkafirin sai ya zamo daga cikin kafirai wa kullum sai namu muka ce ma annabi adam ya adam ya kai annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna kai da matarka cikin aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci abin da za ku ci a yalwace iya abin da kuka dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku zaci wannan wannan bishiya fatakuna min adh-dhalimin sai ku waye gari ku wato zama cikin azzalimai wanda suke saba ma ubangiji a cikin umarin da aka yi wannan yanzu kuma ubangiji zai fadi wato cikan girmamawa da ya yi annabi adam yace wato mala'iku su fadi su yi masa sujada wannan fadi a yi masa sujada ana sun ta su sun sun bi umarnin ubangiji ne ba sun bi umarnin annabi Adam ba ya kamata a kula da wannan ah sun bi umarnin wato Allah ta'ala ne ba umarnin annabi Adam an fahimta shi an yi saboda karrama shi ubangiji saboda ya karrama shi kuma ya duba girman sa amma kuma ba sun yi ne kuma saboda su girma Allah ta'ala su bi umarnin Allah ta'ala ba su yi ba sai da Allah ta'ala ce su yi sadaka takriman li Adam wa ta'ziman wa ibadatan lillahi ta'ala wannan shine abin da malamai ke faɗa ibautan sun yi ma Allah ta'ala ne sadaka wannan ba zai zama hujja insha Allah gobe za mu tattauna kan wannan ita ma matsalar ba zai zama hujja ga wasu ke yi ma wajen cewa yana nuna halaccin wato ƙanana ko yaya sa ke zurkusa su ga iyayen su wannan kamar yadda muka sha faɗa cewa wannan wani abu ne da mu a shari'a musulunci an hada wannan suna kan hujja da wannan aya ko suna kan hujja da kuma aya nan sura Yusuf na cewa wato yan uwansa sun faɗi suna musu sujada wannan dai babu hujja a wannan saboda na farko dai ba akwai ba ai kuma ka annabi Yusuf ba kuma wannan annabi Adam ba in ma shari'a ce a lokacin sa kuma ba shari'a bane a wannan lokacin mu kuma daga cikin abin da ubangiji ya toshe wanda da can ya bar annabawa suna yi shine asadul dari a kusa kaman wannan wannan wato asali ne ba a shari'a annabi Muhammad ta daga cikin abin da wato wani fifiko da ubangiji ya fifita addinin annabi Muhammad akai daga cikin misali za ka ga a zaman sauran annabawa akwai wanda aka basu suna iya sassa abubuwa da sunan su rika tana musu waliyansu da sauransu ana iya wannan kamar mutane annabi Nuhu ai haka aka yi amma kaga da misali ya zo sai ce ila laiya wannan sai ne mu tana da sauransu da an bar musu abubuwa da suna yi babu laifi har wato daga cikin iyayen mu'minin suka zo Habasha za ka ga sun suna labar cewa sun ga wannan abubuwa a Habasha amma kaga misali bai bar wannan ba dai inda muka ce ba shari'a matsala da take da wata shari'a Allah ta'ala kuma kowanne annabi ya sanya wata shari'a ta saboda haka anan an su waɗannan wato mala'iku sun yi saboda su karrama annabi Adam inda ubangiji ya ce a karrama shi sannan kuma amma kuma sun yi dan girman Allah ta'ala da kuma bauta ma Allah da wannan din ubangiji in ce waye su tsaya ba annabi Adam su dinga wato sun mata kafa su lasi saboda wannan ita ce bautar a lokacin kuma dama bauta al'amru wan nahi al'alakul khalqu wal amru al'amru wan nahi shine ubangiji hani to kuma ubangiji ya ce kai kawai sai kai ba sai da kai tambaya ba to waɗannan mala'iku duka dake dukkan su na Allah ta'ala ne wato sai suka yi waɗannan wannan sujada Allah ta'ala ce illa iblis sai iblis iblis la mu don insha Allah akwai zamu magana akan shi sunan me yasa aka sa musu wannan suna din da kuma yanda wato malamai ke ganin cewa suna ce mai ana ko suna ne na kawai sunan yanka ne shi aba wastakbar aka ce sai yaki ya kuma yi wato girman kai wannan shi mafi sharrin kafirci a zakasa kufrul ibadi wal istikza kafirci na wato ki da kuma girman kai wannan shi duk wanda kaga yana da girman kai da kuma wato da an ce yana abu na addini zai ce shi ba zai ba to wannan yana tare da wato dindina ya iblis shi a cikin wato arnan ma to shi a cikin kafiran to shi inda akwai wani kalma da ya fi kafir kafir ko to shi yana wato na first class ne a arni saboda haka saboda shi yayi kama da ba daidai yake da wanda kawai ya zama shi mabiyi ne ba shi kawai kema na kasa aka ce aba wastakbara ba wani fahimta ba ya ki ne sannan kuma sai ya girma kai wa kana min alkafirin kuma ya zama daga cikin kafirai Allah ta'ala ya ci gaba da faɗan cewa sai ya sa ma annabi Adam doka za mu zo insha Allah gobe mu je ya ta kaya wannan doka da Allah ta'ala ya sanya masa ya kuma ta kaya ga kalin shi da wannan babban makiyi na shi makiyi na mu kuma ya aka ya shiga ta yaya ma shi iblis din ma ya da ta an koyi shiga aljanna kuma ya samu ya suna da shiga aljanna me ya faru insha Allah idan muka zo a karatun gobe za mu tattauna dan da masalolin mu da abin da malamai suke faɗa mu fayyace shi insha Allah ta'ala abin da muka dace Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته oke to ina da kaman ban gane tambayan ba inda na fahimta shi alqalam akwai ko kana son ka kai magana cewa farfara abin da aka fara halitta a kasa shi alqalam aka fara halitta eh to wannan kaga kadara ce dama ubangiji muka ce dama kafin mata ba na kadara akwai mata ba guda huɗu to kune guda huɗu akwai ilimi na ubangiji wannan ilimi na ubangiji ubangiji tun talatali dama duk abin da ka gani ya faru to dama ya riga ya sani duk abin da halitta kaga ubangiji yayi har na annabi adam dama tuntun ya san cewa zai wani halitta wato ba bai da wato abin da su yan shi suke da shi akan shi yasa da wani mabda'i nasu na al-bada'a wai ilimi ne yake zuwa ga ubangiji sabo wanda babu shi babu shi ko bai da ba wato irin yanda su sauran falsafa ke fada ba cewa Allah ta'ala ya'lamu juz'iyyat wa la ya'lamu ya'lamu al-kulliyyat wa la ya'lamu juz'iyyat ya san abubuwa da abin kulli ya yi da cewa malam wa da malam wa da malam wato ya san amma ne mai zasu bi sani ba wanda saboda shi wato al-qabari ma al-ghazali ya rubuta littafi ta haƙu falsafa inda ka fito wannan falsafan fasu ibn sina ba haka sai ba hadda su ibn rushd Allah ya tsare saboda haka to ilimi na ubangiji bai taba zama bai san abu ba ko abin ya mishi wani duhu daga baya kuma sai sani to amma shi rubutu shi alkitaba na biyu to akwai wasu wani lokaci da ubangiji bai rubutu ba daga baya ya rubuta hadisi abin da nuna mana shekara 50 kafin ya san mai da kasai yasa a wannan alƙalmi yayin wannan rubutu daga nan kuma sai kuma al-mashi'a shi da abin da kaga ya faru to daga dan ubangiji ka iya zama ka san abu zai faru da kila ka kuma rubuta zai faru kai budget amma daga baya kaga wani abu ya fito in ce fa ne kaga wani abu ya fito ba sai na ba to da kaga abin ya budget plan to shi ubangiji yana da mashi'a akwai mashi'a akwai ganin dama duk abin da kawai ya kaddara to kawai ya ga dama kuma zai faru ba dole za a masa kuma akwai al-khalq duk abin da kaga ya zo ya faru da abin da yake jikajika da abin da yake ba jikajika ba to halittar Allah mutuwa halittar Allah ne zumunci halittar Allah ne gaskiya halittar Allah ne kaga wannan sune abstract ma'ani ne kawai meaning ne kawai kuma wannan din halittar Allah ne kuma halittu ne wannan ubangiji akwai wanda zai hada su ya kama su zama wani abu mai sunan shi gaskiya to wannan shine wato yake nuna cewa duk abin da ka gani ya faru to ubangiji ya riga ya rubuta yana cikin wato kitabun mubin cikin Allahul Mahfuz da yasa wato wannan wato alƙalami ya rubuta sai dai shine farko halitta ko ba shine farko halitta ba to wannan an tattauna tsakani da malamai abin da magana mafi ingancin Ibn Taymiyyah yana cewa wannan ma da awwal ma khalaqa Allahu al-qadar ba ana magana farko abin da Allah ya tashi akan ne wannan ma mazariya ce wato abin ana magana in dai an ce halitta da mu ka sani to wala Allah amma kafin shi akwai al-arshi akwai ruwa sai ka ba shi bane wato kai abin da Allah ta daya halitta kuma shi da mazan halitta ko sifan halitta sifati ta zaci na ubangiji babu wani abu da zaka lokaci shi ne farko halitta face ka kun shi ubangiji yana so ya halitta ya zai halitta wani abu kafin shi saboda haka wannan ba shi ba ka zo ka ce wai ga wani farko halitta haka da ya daya amma dai abin da mun muka sani ladibi ma ya wuce alƙalimi din sannan kuma sai sauran halittu ba shi da su biyo baya wasu malamai suka ce al-arshi sai ruwa sai kuma alƙalimi sabani na malamai na'am assalamu alaikum warahmatullahi